Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan murdin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 13 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To, Ibrahim, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada mahimmancin kawancen da Amurka take son karfafawa da 'yan kasuwar kasashen Afirka. A yau Talata, Faransa ta kira wani taron kasa da kasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai mayar da hankali wajen taimakawa Ukraine. China ta ba da tabbacin cewa harin bom da bindiga da aka kai kan wani otel a Kabul, babban birnin Afghanistan, ya jikkata wasu 'yan kasar ta biyar.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni, za a ji cewa yau ake bude babban taron shugabannin Amurka da Afirka kan batun cinikayya da dai sauransu. Za a ji cewa yayin da ake ta murnar kaddamar da rijiyoyin mai a alƙalerin jihar Bauchi, Najeriya, tuni 'yan bindiga suka fara addabar mutanen yankin. Sannan za a ji cewa 'yan siyasar Najeriya sun fara saba ma alƙawuran da suka ɗauka na yin siyasa ba da gaba ba gabanin zaben da ke tafe. Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada mahimmancin kawancen da Amurka take son karfafawa da 'yan kasuwar kasashen Afirka, yayin da shugabannin nahiyar suka fara taron koli a yau a nan Washington DC. Shugaba Joe Biden na karbar bakuncin shugabannin kasashen Afirka sama da 40, yayin da Amurka ke kokarin yaukaka dangantaka tsakaninta da nahiyar, bayan ɗarɗarin da kasashen Afirka suka nuna cikin 'yan shekarun bayan nan kan yadda Amurka take nuna rashin himma a manufofinta da suka shafi Afirka. Sai dai yayin wani taro a yammacin jiya, Litinin Blinken ya ce Amurka tana kokarin ganin ta zurfafa kawancenta wajen samar da ci gaba a nahiyar. Jack Sullivan shine mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House.
It's not a dictation from Washington. It's not lecturing or preaching from Washington.
Yace wannan taro ba wai an tsara shi ne don a faɗa wa kasashen Afirka abin da za su yi ko a yi masa lecture ba. A'a, muna so ne kasashen Afirka su faɗa mana menene abu mafi muhimmanci a gare su. Wannan taron koli shine mafi girma na ƙasa da ƙasa da ake yi a birnin Washington tun bayan barkewar annobar COVID-19. A yau Talata, Faransa ta kira wani taron ƙasa da ƙasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai mai da hankali wajen taimakawa Ukraine kan hare-haren da Rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwa a ƙasar. Taron ya haɗa da wakilan gwamnati, kamfanoni da kuma hukumomin ba da agaji, duk a wani yunkuri na ba da tallafin kuɗaɗe ga Ukraine da kayayyakin da take buƙata kamar na wutar lantarki. Wannan taro na zuwa ne bayan alƙawarin da shugabannin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 suka yi wajen ganin an tallafa wa sojojin Ukraine da kayan yaƙi. Cikin wata sanarwa da ta fitar fadar White House ta ce ƙasashen na G7 sun yi Allah wade da munanan hare-haren da Rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwa a ƙasar ta Ukraine.
To, an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, yau ake buɗe babban taron shugabannin Amurka da Afirka a birnin Washington DC kan cinikayya da sauran batutuwa. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta je gane mana abin da ke gudana. Don haka na fara da tambayarta halin da ake ciki game da kintsawa da kuma matakan tsaro. Sai ta ce,
so, game da matakan tsaro dai, gaskiya abin sai wanda ya gani. Domin idan ka san wannan wuri yana daidai kan layin jirgi, an yi shi ne musamman idan ka shiga layin jirgi da ake kira convention center, zai sauke ka ne daidai zai fita a wannan kan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa a nan. Amma sabili da dalilan tsaro, an rufe dukkan tashoshi kusa biyar da suke kusa da wannan wurin. saboda an kuma rufe hanyoyi banda tashoshin jiragen ƙasa, an kuma rufe hanyoyi, an killace dukkan hanyoyin da suka nufi wannan ɗakin taro. Bayan da haka nan kuma, kamar yadda ka sani, kafin a shiga kowane ɗaki da yanzu akwai na'urorin bincike ɗin nan da aka karkafa.
Su waye muhimmai daga cikin mahalarta taron, musamman a wannan rana ta farko?
Mahalarta taron dai, kamar yadda ka sani, a Malam Ibrahim, manyan mahalarta taron nan sun haɗa da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka sama da 40 da suka riga suka iso. An gayyaci bisa ga bayanai shugabannin ƙasashen Afirka 49. Kawo yanzu mun samu tabbacin kasancewan kusan shugabanni 40 a halin yanzu, da suka haɗa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum, duk sun iso nan. Shi shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar da mai ɗakin shi kasancewa ita uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden, ita ma za ta gana da matan shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka a wani taro na musamman da za ta yi. To akwai kuma manya-manyan 'yan kasuwa, akwai ƙwararru a fannoni daban-daban da suka halarci taron nan, akwai matasa, akwai dai kusan sai ka ce babu wani ɓangaren aikin gwamnati ko kuma na rayuwar yau da kullum da baya na.
Menene burin Afirka da Amurka na shirya wannan taron?
To, burin Amurka dai shi ne ganin cewa ta ƙara ƙulla dangantaka ta kowace fuska da ƙasashen nahiyar Afirka, kama daga ɓangaren kamar yadda na faɗa, kimiyya da fasaha, harkokin tsaro, cinikayya, ilimi da dai sauransu. To abinda Amurka ke ƙara ƙoƙarin ganin ta yi shi ne ta ƙara samun shiga da kuma karɓuwa a ƙasashen nahiyar Afirka, kamar yadda babba abokiyar kusan sai ce tafiyarta ko kuma hamayya zance waɗanda suke tafiya keke da keke ko kuma abokiyar ne zance ne, kamar yadda abokiyar famarta ƙasar China take yi. To banda haka kuma su ƙasashen nahiyar Afirka burinsu shi ne ganin sun ƙara su ma samun karɓuwa, sun kuma ƙara samun tallafi a fannoni daban-daban. Kowace ƙasa akwai abin da ya shige mata gaba, kowace ƙasa akwai abin da take hankoro da kuma abin da take burin samu. Ɗaya daga cikin waɗanda na yi hira da shi fannin kimiyya da fasaha ne, to su sun ya bayyana cewa suna neman su ma ƙarin samun fasaha a wannan da kuma ƙarin samun ganin sun samu tallafi, kasancewa kasafin kuɗi da ake warewa domin wannan ɓangare ba ya gaza ƙwarai da gaske, ba sa iya cimma burorinsu na wannan fanni. To kowane ɓangare dai akwai abin da yake hankorin samu a wannan taron.
Dame-dame za a yi a wannan rana ta farko?
To ayyukan da za a yi dai a wannan rana ta farko suna da yawa, tun daga ƙarfe 7 na dare na safe aka iya kamata a buɗe taron nan da fannoni daban-daban. To bisa ga tsarin da aka yi, mutane kamar yadda na bayyana sun fito ne daga ɓangarori da kuma fannoni daban-daban na rayuwa.
Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ke bayanin halin da ake ciki a rana ta farko ta babban taron Amurka da Afirka. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim, China ta ba da tabbacin cewa harin bom da bindiga da aka kai kan wani otel a Kabul babban birnin Afghanistan ya jikkata wasu 'yan ƙasar ta biyar. Tuni dai kuma ƙungiyar ISIS, wato IS, ta ɗauki alhakin harin wanda aka kai a ranar Litinin. Tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin Khorasan da ake kira ISIS ke ne ya kitsa harin wanda ya kaikaici 'yan ƙasar ta China da mambobin Taliban. Dakarun ƙasar Uganda sun ce sun kashe mayakan kungiyar 'yan ta'adda na ADF 11 yayin da suke kokarin shiga ƙasar ta yankin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Dakarun na Uganda sun ce sun kuma kama mayaka 8 daga cikinsu haɗe da makamansu. A cewar rundunar 'yan sojin kasar mayakan kungiyar 'yan tawayen ta ADF 30 sun yi nasarar shiga kasar a daren jiya Litinin bayan da suka ratsa ta Ntoroko, wani gari da ke gefen kogin Semilik a yammacin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ga wadannan jaridan nan ba Amurka da ke dauko rahoton wasanni ta iso Amurka daga birnin Qatar, wato kasar Qatar. A makon da ya gabata, Grand Hall ya rasu yayin da yake aikin dauko rahotanni daga kasar Qatar da ke karbar bakuncin gasar cin kofin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce anan an iso da gawan ne ta wahal ta filin tashin jirage na John F. Kennedy da ke birnin New York da misalin karfe 8 na safe agogon gabashin Amurka. Dan jaridar da ya yanke jiki ya fadi ne a ranar Juma'a da ta gabata yayin da Argentina da Netherlands suke karawa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce babu wata alama da ke nuna cewa akwai wata alamar wato tambaya kan mutuwar dan jaridan. Yana mai cewa hukumomin kata din na ba Amurka haɗin kai a binciken da suke yi. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan jihar Bauchin Najeriya muka dosa, inda bayan da aka kaddamar da rijiyoyin mai a karamar hukumar alkaleri sai kuma yan bindiga suka shiga mamaye wurin har suke ta kakkashe mutane da sace-sacen mutane. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Hira tawarar tarho da mazauna ƙauyukan da 'yan bindigan suka kaiwa hari sun ce 'yan bindigan suna ɗauke da manyan bindigogi inda suka kaddamar da harbe-harbe a kan mazauna ƙauyukan.
Da ƙyata wadda suka fito mana bindiga wata mai tashi 48 wannan samun man sun ga an samu arziki suka so su daga mana hankali mu gagara ajiye ma'aikata wanda za su yi mana aikin wannan. Ina ga yana ɗaya daga cikin wani abu gwamnatin tarayya ina kiranta da ta kawo hankalinta nan domin shi ne arzikin duniya wannan man ba na Najeriya kaɗai ba, saboda haka ta gamu gudumawa da kyakkyawan tsaro a halin da muke ciki yanzu saman mutanen da suke jada. In ka kasa jada kashi uku yanzu kashi biyu sun gudu, yanzu mutanen mayari in ka kasa kashi uku kashi biyu sun gudu, yanzu watsewa ake kai ko jiyan nan na dawo jiya da daddare na dawo abinda yanzu mutanen suke gida na mota biyu ne.
Sunana Honorable Sa'adu Jigirin Bugu, kansila mawakilin Maimadi Wasu nan karamar kuma alƙalai. Ran kai da gaskiya abin da yake faruwa kan kusan dan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta mana don a cikin yan kwanakin nan ba cikin nafi ko ce garkuwa da mutane suna yawan shiga wuraren mu kusan take samu ma yanzu dai kauyuka da dama an dauki watsewa wuri don an dauki mutane a kalla da cikin yan kwanakin nan bayan zuwa mai girma shugaban kasa an dauka mana mutane a kai mu 10 zuwa 20 hakan. Ni babban kirana a gwamnatin tarayya ina so mai girma shugaban kasa shi gwamnatin tarayya su shi halin da muke ciki sakamakon mu a wurin mu na alfahari da cewa an samu arziki wanda mutumin Sokoto ko Niger ko Kebbi zai iya alfahari da wurin mu, amma mu da muke wurin ma yanzu kusan in ce kwanan wuri yana fama da gagare mu don ko a cikin ɗan kwanakin nan kusan rijiyar da Buhari zai kaddamar da mu an ɗauki mutunci don tsakanin su ko kilomita ɗaya bai gaba da rijiyar mai.
Suna Muhammad Abdullahi daga Lagari. Abin da yake faruwa shi ne akwai magana na rashin tsaro wanda kidnapper ya zaga da ke nan a Lagari. A kwanakin nan dai wanda aka zo Buhari ya kaddamar da maganar mai ya fito da kwana uku aka dauki wata mata wadda kanwa abokina ne suna neman kudin banku kudi naira miliyan 5 don kudin fansa wadda kuma har yau ba karɓo daga su.
Honorable Yusuf Muhammad na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi daga karamar hukumar alkaleri ya yi ƙarin haske kan batun.
Abin da yake faruwa a karamar hukumar alkaleri ranar Juma'a ƙarfe mutane 'yan bindiga sun zo su cikin garin Rimi ranar Juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum 11. Kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma din ba. Kisa suka yi suka tarwatsa gari suka raunana al'umma da yawa, wasu da yawa suna kwance a asibiti yanzu haka. Sun kashe mutane kuma sun kona 2-3 garin sun ɗebe dabbobin su gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi. So lalle wannan abu ya faru a mazaban Duguri gwanan ne a Duguri, limin yana yankin Duguri ne, shine abun da ya faru.
Sai dai kuma anata bangaren hukumar yan sandan jihar Bauchi a wata sanarwa da ta ba ta hannun kakakinta SP Ahmed Wakil ya ce ta tura jami'anta don fatattakar yan bindigar. Abdulhamid Muhammad, murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tala shi kyauta a gaida Abdulwahab. Har yanzu muna Najeriya, inda 'yan siyasa suka shiga saba ma alƙawuran da suka ɗauka na yin siyasa ba da gaba ba a halin yanzu. Muhammad Nasir, gare ka.
Lamarin zaɓe a wasu ƙasashen duniya wasu lokuta yakan zo da tashi-tashin hankula har ma da asarar rayuka. Wannan bai rasa nasaba da yadda wasu ƙungiyoyi da hukumomi ke haɗa 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa wuri ɗaya su saka hannu ga yarjejeniya ta gudanar da lamuran su cikin lumana. Sai dai a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, rundunar 'yan sanda ta ce ta kama makamai a ofishin wasu jam'iyyun siyasa da ake tarawa doyin ta'addanci. Ya ce sun samu labari ne da ana tara waɗannan makaman, inda daga nan suka kai samami.
Muka faɗa wani ofishi wanda yake na jam'iyyar PDP ne da wani ofishi da yake na jam'iyyar APC ne, dukkansu muka shiga. Allah ya sa muka ga an fara tara irin waɗannan abubuwa wanda ya kama da kan Aduna, Sanduna, Dengon, wato bindigar Harba Ruga da sauran wannan, duk cikin ofisoshin nan guda biyu mun same su kuma mun kwashe su.
To sai na tuntuɓi jam'iyyun da aka kama makama a ofisoshin su, amma sun ce ba su da masaniya da hakan. Sambo Bello dan Chadi shine kakakin jam'iyyar APC.
Amma dai na san daga abin da shi shugaban jagoran jam'iyyar APC kawai ya ji a Sokoto, duk wanda ya aiki da shi to ba da tsammanin aikata irin wannan abubuwa. In ko hanya yayi to ba da yawon jam'iyya ba.
Shi ko Hassan Sabi sai Nawal shine kakakin jam'iyyar PDP.
Ba mu da masaniya dangane da wannan abu da ake cewa ya faru, amma dai jam'iyya ta dauki matakin ganin ta kafa kwamiti na wayar da kan magoya bayan mu ganin cewa an yi siyasar nan lami lafiya. Kuma kar ka mance jam'iyyar PDP ita ce ki tabbatar da ganin cewa matasa ba su yi amfani da makamai ba.
Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi shiri na taimakawa a gudanar da zaɓe cikin lumana.
I'm happy to state that Nigerian Army formations and units have developed robust contingency plans to assist the civil authority in the provision of enabling environment for the elections.
Kamar wannan bayani na babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Faruku Yahaya, da yake cewa sun shirya don taimakawa farar hula wajen samar da kyakkyawan yanayi a lokutan zaɓe.
Additionally, the lessons learned during our security support for the elections held in Anambra.
Ya ce darussan da suka koya wajen kula da samar da tsaro a lokutan zaɓe a jihohin Anambra, Ekiti da Osun za su taimaka musu ga zaɓuɓɓukan da ke tafi. Tuna dai jama'ar yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro sun nuna fargaba kan abin da kan iya faruwa a lokutan zaɓe, abin da ya sa mataimakin shugaban ƙaramar hukumar mulkin tangaza Ibrahim Lawal Ginjo ya yi wannan kira.
In Allah ya suya da akwai wurare da mu ganin cewa ba su shigowa, in Allah suya da za mu ga yiwuwar cewa ainihin su INEC din sun taimaka da ainihin mutanen da auzauni wannan wurin. In za a kai mutanen jami'an INEC su yi aiki a wuraren nan, su a tabbatar da mutanen da azanin wurin nan su ne an kai yankunan aka kai su wurin.
Da yawa dai jama'a musamman na yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya ke tunanin yadda zaɓen zai gudana duba da halin da suka samu kansu a ciki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya kawo muku bita kashi na biyu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita, inda a watan Afrilun da ya gabata wakilinmu Hauwa Umar ta kewaya kasuwar Gudu da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin jiyo mana farashin kayayyakin abinci bayan soma azumin watan Ramadan.
Sunana Malam Dauda Mola, ni dan Jos ne, amma daga Diriman nake kasuwanci. Na kan sai da su wake, masara, gero, shinkafa, shinkafan tuwo, manja, magi, taliya. Kowace wani lokaci mukan samu sala daga wurin ƴan kasuwa. Amma gana gaskiya abu da muka samu karancin shekara cikin kayan abinci ita ce man gyaɗa kawai. Fulawa ma ta dan kara kaɗan. Amma wani lokaci suka ɗauki advantagecin wannan lokacin su kara fasun kayan abinci. Amma gaskiya ba ne da sauki.
To man gyaɗan kamar wani cikas aka samu?
Da a ce muka tafi public tadi akan farashi 26,000 kamun azumi. Amma yanzu aka ga kasuwa ya kai 30,000.
To kaman yanzu buhun dawa nawa ake saida?
Buhun dawa ta kan kai akwai mai mudu 100 ta kan kai 33,000. Mai mudu 75 kuma kan kai at least 24,000-25,000.
Nawa kuku ke auna mudu?
Mudu ta kan na 400 har yanzu. Dawa da gero duk kuɗin su guda ɗaya 400. Masara ta kan nan take da mun ba cika amfani da masara sosai. Masara ta kan na 350-360.
Shinkafa da wake da fulawa su kuma yaya farashin su?
Fulawa na nan 600 mudu, buhu tana 21,000-22,000 a yanzu ita ma ta dan kara kaɗan. Amma mudu 600 take har a yanzu da ake fara azumi. Farashin bata canja ba.
Ita kuma shinkafa?
Mudu 800 ta gira, forin kuma yakan kai 1,000. Buhun forin yakan kai 30,000-31,000. Na Najeriya kuma wanda aka fici kuma tana nan 24,000-25,000 suna nan kashi akwai 27,000 akwai 28,000. Mai karancin kudi yakan sadai da kuɗin sa bisa ga farashin su.
Ga waken kuma naga akwai manya, akwai ƙanana, akwai kuma ja, ga sunan dai kala-kala daban-daban, yaya farashin su yake?
Gaskiya farashin yana nan inda take, bata canja ba. Jan suna nan kashi guda biyu, manyan 800, ƙanana 750, fari kuma 777. Akwai wani kiran shi iron beans 750. Tun da can haka take har yanzu. Fulawa tana nan a 600 mudu har yanzu.
Isa Ali, kowane muna sayarwa kayan abinci. Gaskiya wannan shekara ya haura sosai, yafi kowace shekara. Shinkafan tuwo a wancan shekara muna sayar shi 500-600, yanzu kuma 750-800. Wake kuma 800, shekaran baya muna sayar shi 500. Shinkafa muna sayar ta 600, yanzu kuma muna sayar ta 900, akwai ta 1,200. Gero muna sayar shi 400 a wancan shekara, amma yanzu muna sayar shi 500-450. Wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce.
Sunana Usman, ina sayar da tumatur da karas da kukumba da green beans da green pepper.
Yaya farashin kayan miya?
Daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi. Buhun tarugu da muna saya 5,000, wani lokacin 4,500, to yanzu ya koma 9,000 muna saya zuwa 10,000. Cikin kwana uku nan an samu wannan kara. Tumatur kuma yau ya ruwan su ma sama da jiya da hekaran jiya. Dan yau tumatur wanda muna saya 8,000-7,500, yau ya koma 14,000. Shine yasa ma yau bamu da tumatur ma kwata-kwata saboda tsadar da yi.
Shi ma wakilinmu ne mai da ke jamhuriyar Nijar, Sulaimu Barma, a watan Afrilun da ya gabata ya jiyo mana farashin kayan marmari.
Sunana Mamma Ala, ko in ce Mala Ala, amma aka sani da Mamma Salo. Gaskiya danyun kaya dai waɗannan kaya na lambu ba na kai gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu. Domin tsarar da ke gare su take sama wurin neman su ma in ka zo kayan ka same su shine ma aiki ma ba ma maganin ma kayan ka sai ka zo ka saida ba. Yanzu in ka ɗauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na Niger ne ake amfani da su. Ya kamata a ce suna da sauki amma kuma duk da hakan kin da yake akwai guri gare mu ƴan kasuwa shi yasa abin ba sauki cike shi.
Baya ga kankana akwai su ayaba, su abarba, su mangoro, su lemun zaki da su lemun tsami. Shin ya abin yake bana?
Eto lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki ke gare su. Dan da yau in ka dauki lemon tsami ta shi kadai yanzu dai amma sauki ka same ta sauki ka sai ta jikka biyar.
A da kuma
ba ta huce jikka 2,500 ma ko ta yi tsada. To amma yanzu ko ka same ta sauki kana iya ka sai ta jikka biyar. To ita a yarba wannan a ajin magana ta saboda yake ba kasan mu take fitowa ba daga wata kasa take fitowa ta shigo nan Niger kenan ko ta yi tsada ba maganar lahinta. Bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida.
Zuwan azumi ne ya kawo haka ko kuwa akwai wasu dalilai na daban?
Dalilai dai mai da hankali da yake kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan. To kenan dole kayan da ake amfani da su cikin lokaci dole ne su yi tsada. Su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su. In akwai su arfaza su yi kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada wani lokaci za a danganta su daga azumi kuma ba laihin azumi ba ne.
Wannan na nunin kenan akwai buƙatar sake duba hanyoyin farfaɗo da noma kenan a nan Nijar.
Wannan yana da kyau gwamnati ita kankanta ta diba ta tallafa ma manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na zamani na noma. Wanda za a zo da su a yi noma yalwada a ce ƙasa gaba ɗaya. Yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekaru biyu da ai in ka dauki kankana sai mun dauko ta daga wajen mun shigo da ita Niger, amma yanzu noman da ake wanda ake shagare mu duka noman mu ne nan gida, muna da hilin noman sanan cikin kasan mu Niger. Yanzu in ka dauki kaman lemu wannan agada sai suna noman lemu sosai agada, to kuma banda lemun kin akwai itatuwa da dama wadanda ɗan aka mai da hankali gonsu za a iya samun su cikin wannan yankin agada cikin, za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin kasan mu. Mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a saida shi kayan gida ne, manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu saye su samu sauki.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Hauwa Umar da Sulemu Mini Barma sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To kai da Baballe, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Za mu fara da sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam waɗanda suka ce mu dai fatan mu hukumar zabe a Najeriya ta INEC ta kwatanta adalci wajen sauya rumfunan zabe 375 wuri a jihar Katsina saboda matsalar tsaro. Sai kuma sakon Hamidu Kadalawa jihar Difa da fatan na faɗi sunan daidai, wanda ya ce salam VOA Hausa, ina fatan kuna lafiya. Shugabannin kasashen Afirka da ke taro a ƙasar Amurka, fatan mu shine Allah ya sa ya amfani talakawa. Zargin babban bankin Najeriya da yin sama da fadin dala biliyan 171 bincike ne kawai zai tabbatar da gaskiya. Da ƙarshe muna fatan Allah ya bayyana gaskiya. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Ci gaba da samun yawaitar matasa marasa aikin yi a ƙasashen mu na Afirka, musamman a Najeriya. Hakan abin jimami ne da damuwa. Da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su himmatu sosai wajen ganin sun samun ma matasa ayyukan yi, duba da ganin illolin da rashin aikin yi ke haifarwa ga matasan da ma ƙasa baki ɗaya. Wannan sako ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna. A ƙarshe sai sakon malami Kura garin sarkin noma a jihar Yobe tare da Yakubu Mai Aski Badaraka da fatan na faɗi sunan daidai, waɗanda suka ce VOA Hausa hakika mun jinjina wa 'yan wasan ƙasar Morocco da ma shugaban ƙasar Sarki Muhammad na Shida. Tabbas ya cancanci yabo a gurin al'ummar nahiyar Afirka baki ɗaya. Fatan mu shine Allah ya ba su nasarar lashe wannan kofi, amin.
To a gaishe ka, amma kar ka yi nisa don za ka karanto labaran duniya amma a taƙaice.
To Ibrahim, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya jaddada mahimmancin kawancin da Amurka take son karfafawa da 'yan kasuwar kasashen Afirka, yayin da shugabannin nahiyar suka fara taron koli a yau a nan Washington DC. Shugaba Joe Biden na karbar bakuncin shugabannin kasashen Afirka sama da 40, yayin da Amurka ke kokarin yaukaka dangantaka tsakaninta da nahiyar bayan dare-dare da kasashen Afirka suka rika nunawa cikin 'yan shekarun bayan nan kan yadda Amurkar take nuna rashin himma a manufofin da suka shafi nahiyar. A yau Talata, Faransa ta kira wani taron ƙasa da ƙasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai yi mai da hankali wajen taimakawa Ukraine kan hare-haren da Rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwar ƙasar. Taron ya haɗa da wakilan gwamnati, kamfanoni da kuma hukumomin ba da agaji, duk a wani yunkuri na ba da tallafin kuɗaɗe ga Ukraine da kayayyakin da take buƙata kamar na wutar lantarki. Wannan taro na zuwa ne bayan alkawarin da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 suka yi a wajen taron. China ta ba da tabbacin cewa harin bom da bindiga da aka kai kan wani otel a Kabul babban birnin Afghanistan ya jikkata wasu 'yan ƙasar ta biyar. Ta ne kungiyar ISIS ko IS ta ɗauki alhakin harin wanda aka kai a ranar Litinin, tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin Khorasan da ake kira ISIS-K ne kitsa harin wanda ya kaikaici 'yan ƙasar ta China da mambobin Taliban. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Wang Wenbin ya faɗa a wani taron manema labarai cewa hukumomin Beijing sun haɗu, wato sun kaɗu matuƙa da wannan hari tare da yin Allah wadai da shi. Dakarun ƙasar Uganda sun ce sun kashe mayakan kungiyar 'yan ta'adda na ADF 11 yayin da suke kokarin shiga ƙasar ta yankin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Dakarun na Uganda sun ce sun kuma kama mayaka 8 daga cikinsu haɗe da makamansu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Leather Creation, da kuma engineer mu Sidrak, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalamu.